بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمتين لنا أصبر شاتر قوتن جمال الآخرة هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شكرة دبودة لديه أطلاتين دبيار ديدي دا شاتر قوتن أفريدو شكرة تدبو بيودة قوم الشاهد وأن شيني كسد نقوم الشاتع دقات كنجرين غير كسوسوا كارشان كرا تنفكه السيرة واللفن ببما لمي الأستاذ الدكتور زيد ابن عبد الكريم الزيد الله مولك سرك ساكا مشد الخير كافو مشيجت كن كراتن أكوي فتوات دواني يربو تأجيا ينا تنبايا غمدا حكنشن أيكم بنك وكافو أمسا وانا مغانا ناسو أسنتي واتكاني دا الله إروان أن نفتوي وان دسكي sensha fi mas'aloli ne wadanda suke ake cewa albalwal amma, wato mas'ala wacce take ta gama gari ta da matukar wuyan amsa ta a wajen mutum irina. Kawai dai abinda zan ce mai wannan fatawa shine abinda malamai daga cikin malamanmu na kasar nan tun daga kansu Malam Bakar Gumi zuwa su Malam Ja'far Mahmud Adam zuwa su Malam Albani Allah ya ji kansu gaba daya, daga irin abubuwan da muka saurara a bakin su shine fatawa game da aikin banki, fatawa ce wacce take nisbiya, ba a sakin ta kai tsaye, ya danganta ne ga waye zai yi, menene kuma abin da zai yi. Ma'ana asali harka irin ta banki, irin waɗannan na riba, to asali mu'amala da su haramu ce, amma mutane suna iya samun kansu a cikin kuncin da za su zama dole sai sun yi wannan mu'amala. To wannan mu'amala kowa zai yi ta da gwargwadon larurar shine shi shakhsiyan game da aje kuɗi din ko aiki da banki ko makamancin haka. Dan haka wannan fatawa ba ta cewa kowa ya tafi ya je aikin banki, ba kuma ta cewa wanda yake aikin banki dole ya ajiye ne mota sana'a, ya danganta ne. Idan mutum yana cikin aikin banki ba kowa za a ce to ya bari saboda ba kyau ba, a sai ya samu wani abu da zai amadadin wannan. Haka nan kuma za a ce kowa ya je aikin banki ba, zaka ya danganta ne insha Allah. Mutum yana iya yi ne da gwargwadon larura, sannan yana bari ne da gwargwadon larura. Idan yana da bukata zai iya yi, bai samu wani aiki ba sai shi wanda zai rayu akai, amma dai ya sani cewa larura ce ta sa yake kwatankwacin mutumin da ke cin mushi a daji saboda bai samu abinci ba. Ina fata mun gane wannan, Allah ya sa mu dace. Ba fatawa ta bace fatawar malamai, wallahu ta'ala a'lam. Idan muka koma cikin wannan karatu na fiqhus sirra, muna ta dai tattaunawa game da fiqhun da aka fitar akan mas'ala ta fathu Makka, irin fiqhun da ke cikin wannan waqi'a. Mun gama jin abubuwan da shi Malam Zaid ibn Abdul Karim ibn Zaid ya fitar, mun fara karantawa daga babban malami Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyyah daga cikin littafin sa na Zadul Ma'ad a cikin mujalladi na 3, a inda yake mana bayani game da abubuwan da ya fitar na fiqhu da kuma la ta'if daga fathu Makka. Mun karanta wasu gabobi, za mu tashi a shafi na 370 ko can gaba ta ƙasa, inda Malam Ibnul Qayyim yake cewa wa hadha hukmu qutta'i tariq, mana bayan da ya gama bayani akan cewa hukuncin yanke yanka alƙawari da saba alƙawari yana shafan waɗanda suka saba kai tsaye da waɗanda suka taimaka musu. Don haka Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin kai wa Makka farmaki tare da cewa waɗanda suka karya alƙawarin nan wasu ne daga cikin mutanen Makka, kamar yadda waɗanda suka ɗauki alƙawarin wasu ne daga cikin mutanen Makka a madadin sauran. Don haka waɗanda suka karya su ma wasu ne daga cikin mutanen Makka suka karya a madadin sauran, tunda sauran ba su yi inkari ba. Haka wannan shine hukuncin barayi masu tara hanya, sune qutta'u tariq, hukmu rid'ihim hukmu mubashirin, hukuncin wanda yake ainihin wato mai yi musu kariya, wanda yake kare musu ko yake nemo musu bayanai game da mutane ko yake leka musu asirin gidajen mutane, hukuncin shi ɗaya ne da hukuncin wanda ya dauki bindiga aka tafi aikin wannan sata tare da shi. لأن المباشرة إنما باشر الإفساد بقوة الباقين saboda so, shi wannan dake yin kai tsaye yana yi ne da ƙarfin sauran waɗanda suke taya shi yana amfani da bayanan da suke bashi da taimako da suke bashi na strategy da makamantan su da su yake amfani wajen kai waɗannan farmaki walaulahum ma wasala ila ma wasala ilai da ba dan su ba ba zai kai zuwa ga abin da ya kai na ainihin sanin yanayin yadda ya kamata ya operation din ba wa hadha huwa sawabul ladhi la shakka fi malam ibn qayyim yace wannan ita ce gaskiya wanda babu shakka game da ita wa huwa madhhabu ahmada kuma shine madhhabin imamu ahmad wa malikin wa abi hanifata wa ghairihi sai malam yace faslun wa fiha har ila yau a cikin fatu makka akwai jawazu sulhi ahli alharb ala wad'il qitali 10 sinin mun ji bayani game da halastin yin sulhu tsakanin musulmai da kafirai cewa a daina yaki har tsawon shekara 10 wa hal yajuzu fawqa zalika to shin yana iya halasta a tsakatar da harbi a yaki tsakanin musulmai da kafirai ba wai dan kafirai sun yi imani ba dan wata maslaha ta rayuwa musulmai da kafirai su sa hannu yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa hannu shi da mutanen makka cewa a dakatar da yaki shekara 10 shin ya halasta a dakatar da yaki kuma har sama da shekara 10 malam yace as-sawabu yajuzu lil hajati wal maslahati rajiha abin da yake daidai shine ya halasta din idan akwai bukata da kuma ainihin maslaha wacce take an karkata zuwa gare ta za a yi shekara 20 30 50 da gurgurdan abinda shugabannin musulmi suka ga dacewa haka kama idza kana bil muslimina da'afa kama idan ya zama musulmai suna da rauni ne wa aduhum aqwa minhum abokan fadan su abokan gaban su kafirai sun fi su karfi to babu laifi su an shi wato hudna sa an shi ceasefire sulhu na fiye da shekara 10 gurgurdan abinda zai ishe su sake shiri da hada karfin su don fuskantar kafirai wa fil aqdir ma zada anil ashri maslahatu lil islam in suka ga cewa karkashin kulla wannan sulhu ga fiye da abinda yafi shekara 10 akwai wato maslaha ga musulunci na fata mun gane wannan faslun mala yace wa fiha anna al imama wa ghayruhu idza su'ila ma la yajuzu badluhu wannan yana nuna mana cewa kuma har ila yau idan aka tambayi shugaba ko wani shugaba game da wani abu da bai halasta ya bayar ba aula ya jibu ko kuma ba dole bane ya bayar fasakata an bazlihi sai ya shiru game da shi fasakata an bazlihi sai ya shiru game da fasakata an bazlihi lam yakun sukutuhu bazlan lahu sai ya shiru game da bayar da shi bai ce komai ba to wannan baya nufin ainihin wato shirin shi ba shiru ne na yarda ba shirin da yayi baya nufin ya yarda ya ainihin ba da izini fa inna aba sufyana sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama tajdid al ahd kaga abu sufyan ya roki ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi game da cewa asabunta wannan alƙawari fasakata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai manzo Allah ya shiru bai ce mishi ikwa ba walam yujibu bi shay'in bai amsa masa ba walam yakun bi hadha as-sukuti mu'ahidan lahu wannan shirin bai zama kenan manzo Allah ya yadda ba da aka shiru irin wannan da shugaba zai a wata qadiya wacce take buƙatar magana ba ta daukan hukuncin as-sukutu ridan abinda yake cewa kenan duk wata qadiya wacce take hasima wanda ake buƙatar sai an yi magana game da saki ko kasuwanci ko ciniki ko alƙawari to shiru baya zama hukunci game da ita wasu ga malam shiru baya iya zama hukunci game da ita ina fata mun gane as-sukutu laysa hukman fil qadaya al-hasima ina fata mun fahimci wannan kaida ce a usul fiqi shiru game da saki in mace ta ce ba kana nufin ka sake ni ne in kai wata magana ko sai kai shiru ba za a ce as-sukutu ridan bane game da kasuwanci ciniki ɗan tabawa da sauran dai abubuwan da ake buƙatan aqad ake buƙatan kulli tabbatacce da lafazi to shiru baya zama dalili akan cewa mutun ya yadda ina fata mun fahimci wannan ina aka ga dauko wannan shine shiru da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba tare da ya kula abu sufyan ba faslun wa fiha anna rasul al-kuffar la yuqtal wannan kuma yana nuna mana cewa ba a kashe dan sakon kafirai fa inna aba sufyana kana mimman jara alaihi hukmun tiqad al ahd kaga dai abu sufyana yana cikin waɗanda hukuncin yanke alƙawarin nan ya hau kansu walam yaqtulhu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama idh kana rasul qaumihi ilayhi amma manzo Allah bai kashe shi ba saboda yana matsayin dan sako ne na mutanen shi kafiran Makka zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana san da yazo Madina da nufin ya nemi maslahar sake gyara wannan alƙawari da manzo Allah ya ga dama ko sai kamar shi kishi amma manzo Allah ba zai haka ba saboda baya kare alƙawari baya kuma cin zarafin ainihin ka'idoji na rayuwa shine shi yanzu wannan Abu Sufyan dan sako ne na waɗancan kafirai waɗanda sun riga sun kare alƙawari hukuncin kare alƙawarin yana kansu wannan alƙawarin ya riga ya kau wannan dakatar da harbi yaki tsakanin su ya riga ya kau amma da haka ba a mishi komai ba babu wanda ya mishi koda zungurin fuskar shi ba wanda saboda ne saboda dan sako ne na wasu mutane a ka'idar musulunci ba a kashe dan sako ma'ana duk yadda kuke da gaba da wasu a cikin addini ko siyasa ko rayuwa idan suka turo wanda sako ko da sakon na fada ne ba sako ne na neman sulhu ba ba a mishi komai a ka'idar musulunci ba za a da kai ba ba za a ci mutuncin shi ba za a bashi masauki a bashi abinci a tarbe shi a yi magana da shi ta lafiya lau sannan kuma a bashi ya tafi zuwa ga mutanen shi ina fatan mun fahimci wannan wannan shine ka'idar ainihin da musulunci ya shimfida game da ƴan sako wa fiha jawazu tabyitil kuffari wa mughafadatuhum wannan yana ainihin wato nuna halaccin yima kafirai sammatsi da afka musu fidiyaye a cikin garuruwansu idza kanat qad balagathum ad-da'wa idan sakon annabta ya riga ya kai musu idan sako bai kai musu ba shine bai halasta afka musu na ya kamata mu fahimci wannan amma mutanen Makka sako ya riga ya kai musu sannan kuma sun riga sun kare wani alƙawari yanzu kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai aika musu da sakon cewa ga mu nan tafa ba amma idan aka je aka aukawa wasu mutanen wani gari ba tare da an kai musu sakon annabta ba ba tare da kuma an kira su zuwa ga annabta ba wannan aukawa da aka musu a ka'idar musulunci bai yi ba wata qadiya ta faru a zamanin sarki dan Umar ibn Abdul Aziz mai ban sha'awa lokacin da sojojin musulunci na wannan zamani suka auka magarin Samira na ainihin wato kasar Bukhara kenan a yanzu yana cikin kasar Kazakhstan wannan gari amin na Sarmakanda amin ba Samira ba Sarmakanda suka auka ma wannan gari bayan sun gama da garuruwan da ke kusa da wajen sai komandojin yaki suka bayar wa babban komandan shawara wani mai suna Kutaiba cewa kawai waɗannan amamai su kawai ai alharbu khud'a gari ne na kristoci suna bautar su a cocin su shikenan sai ya musu sammaki kafin gari ya waye kawai sojin musulmi sama da 30,000 sun cika garin wannan mutane suka tashi a firgice dole suka mika garin a hannun waɗannan sojoji a cikin su akwai wani saurayi wanda ya saba zuwa kasashen musulmi kasuwanci ashe ya san bayani game da wannan karatun inda nan ya hau dokin sa ya zabura a guje ya bar garin ya tafi yaje kai ƙara gun sarki Umar dan Abdul Aziz cewa ga abinda sojojinka suka yi mana sun shiga garin mu ba tare da sun kira mu zuwa ga addini ba ba tare da sun ce mu kawo jizya maka ki ba sai Umar dan Abdul Aziz ya rubuta wasiƙa cewa a tafi gari kaza wani gari da ya zama na musulmai kusa da garin a je a kai ma alƙalin musulunci da ke garin wannan ƙara ya je ya hukunci aka je a kai ma alƙalin wannan takarda ta ƙara ya taso ya zo garin Sarmakanda yanzu ya shiga ya kafa kotu aka kira wannan komanda aka kira mutane wakilan waɗannan kafirai aka ce kai wane komanda kenan ka kira mutanen nan zuwa ga musulunci yace to ai dan kai dai harbi ai dan zamba ne yaki dan zamba ne ai ai mun mamaye su ne kawai alƙali yace to wannan magana da kai ta nuna cewa kai itirafi akan cewa baka kira su zuwa ga addinin musulunci ba dan haka ka saba wa ka'idar jihadin mu na musulmai da haka matsaya na alƙali ina umarnin ka da cewa da kai da sojojinka gaba ɗaya ku fita daga garin nan wannan garin wannan fatuhu din bai yi ba ba a ci wannan garin ba ku fita ku koma waje ku yi sansanin ku sai kun kiraye su zuwa ga musulunci idan sun karba shikenan in ba su karba ba sannan sai ku dau mataki na gaba haka akai ku a wannan rana kafin rana ta fadi gaba ɗaya sojojin musulman nan da sojojin su da matan su da yaran su da ababan hawan su duka haka suka fita garin nan jiki a sanyaye kuma alƙalin musulmi ne ce su fita garin kafirai jama'a to su ma kafiran garin sai abin ya daure musu kai cewa wannan irin mutane ne waɗannan
yaya bayan kun kwace gari wai wani daga cikin ku ne bai bada hukunci cewa wai garin bai kwatu ba saboda kowa wai kun kare wata kaida to nan da nan su kuma sai jama'ar garin manyan su suka zauna suka yi shawara suka yi meeting kawai suka ce kai gaskiya mu zo mu anshi wannan addinin kai waɗannan mutanen ba za mu samu mutane masu adalci irin su ba daga cikin dare suka biyo musulman da ke wannan sansani na sojoji suka zo suka bayyana cewa ai gaba ɗaya sun musulunta mutanen garin shikenan al'amari ya zama babu wani kuma buƙatar yaki a shaida anan shine yadda wato musulmai suke da adalci da kuma irin yadda suka hukunta kansu da kansu a lokacin da suka yi kuskure shi yasa babu abin da zai raye kasashe ya maida su kasashe masu dadi dadi har ya zarce har bayan rayuwa sai musulunci wannan kuma shine kaidar ta fara ana su mutanen makka wa'azi ya riga ya zo musu su ne ma farko wanda wa'azi ya zo musu da aka ba su da wani sauran uzuri na cewa sai an je an musu wa'azi uzurin su kawai shine alƙawarin da ke tsakanin su da Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sun riga sun karya wannan uzurin da aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya afka musu ba tare da ya turo dan sako ba kai ba tare da ma ya fada wa sahabban shi su kansu san da yake shiri cewa ga inda za a je ba ina fata mun gane wannan waqad kana saraya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yubayyitun al-kuffara wa yughiruna alaihim bi'idnihi ba'da an balagatuhum da'watu haqiqa haka rundunonin yakin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai kasance suna afkawa kafirai a lokacin da wa'azi ya riga ya kai ga waɗannan kafirai cewa an kira su zuwa ga musulunci an riga an fita daga Uhuda ta ainihin yi musu wa'azi wa fiha jawabu qatlil jasusi wa in kana musliman malam ibn al-qayyim yace cewa har ila yau zamu iya fahimta daga yakin fatuhu makka cewa ya halasta a kashe dan liƙan asiri shi ba ɗaya ne hukuncin shi da dan sako ba dan liƙan asiri jasus wanda aka turo shi shigo cikin mutane ya dinga ɗaiɗayin bayanai yana kaima wasu abokan gaban su to wannan koda musulmi ne aka kama shi za a kashe shi da anna umar radiyallahu anhu sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qatl hatib ibn abi balta saboda Umar ya roki manzon Allah ya bashi izini ya kashe Hatib dan Abi Balta lamma ba'atha yukhbiru ahla makkata bil khabari yayin da ya aika wa da mutanen makka sako yana ba su labarin ga munan tafi walam yaqul rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la tahila yahillu qatluhu innahu muslim manzon Allah bai ce Hatib bai halasta a kashe shi ba saboda musulmi ne بل قال وما يدريك لعل الله قد اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم abunda kai manzo Allah ya fada alayhi salatu wassalam shine waye ga maka kai Umar ai Allah ya riga ya leka zakatun mutanen Badar yace su aikata abunda suka ga dama wato shi Hatibu ya saba shiga irin waɗannan hadurar jama'a akwai hadisi da Imam Muslim ya fitar wanda wani yaron gidan shi bawa ne bararre a gidan shi yaje kai karan shigun Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin bada labarin karan sai bawan yake cewa ya rasulullahi inna hatiban la yadkhulanna an-nara manzo Allah yace kazab innahu shahidal hudaybiyata wal badr hadisi a cikin sahih muslim da yake kara ya riga ya fushi sai ce wallahi ya manzo Allah abinda hatib yake mu babu abinda ya rashi shiga wuta sai mutuwa manzo Allah yace kariya kake hatib bai shiga wuta ba saboda ya ji Badar ya ji Hudaybiya to wannan Badar da Hudaybiya sun zama mishi wani medal ne wani kariya wani ainihin himaya ne akan duk abin da zai saboda Allah madaukakin sarki ya riga ya kalli mutanen Badar da mutanen Hudaybiya waɗannan sahabbai Allah ya karbi ya kalli tsarkin zuciyarsu da nagartar imaninsu da kyan aikinsu da kariyar da suka baiwa Annabi sallallahu alaihi wasallam da addinin musulunci a lokacin da yake da tsananin buƙata zuwa ga wannan kariya suka bashi wannan kariya sai Allah yake ya gafarta musu gaba daya kaga wannan falala ce gare shi da sauran mutanen Badar kamar yadda Nawawi ya fada mutanen Badar ɗan 300 ne da wasu kadan wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hankalin shi ya tashi kwarai yana addu'a yana cewa ya Allah in ka bari a kashe waɗannan taron jama'a to shikenan ba za a bauta maka kuma a duniya ba ya Allah ka taimake mu ka mana alƙawarin taimako ya Allah ka ba mu nasara ka mana alƙawarin nasara haka manzo Allah ya kwana sallah a Badar ya kwana bai yi bacci ba yana wannan addu'o'i har gari ya waye aka fara ainihin dauki baridi tsakanin shi da kafirai Allah cikin hikimar sa ya ba su nasara haka mutanen Hudaybiya sun zo ne ba da sunan yaki ba mutane ne sun taso da sunan Umara da haka babu wanda ya taho da makamai da sunan za a yi yaki amma da suka zo al'amari akai haka akai haka yanayi ya nuna kamar za a yi yaki manzo Allah ya san cewa tunda ba da shirin yaki suka fito ba dole sai an ƙara wato charging moral din shi shi sai ya ce to a zo a yi mubaya'a cewa ba gudu ba ja da baya in dai an kashe Usman to sai an shiga maka ko da tsiya ko da arziki anan fa kawai suka canza niyyar daga umara zuwa yaki haka suka dinga shiga layi suna gogoriyo suna mushtafa irin Salamatu dan Akwa aka ce sai da yayi mubaya'an nan hasu uku ya shiga sahu ya je ya kyamu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nayi maka mubaya'a akan kaza 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 sai je ya ƙara bin layi irin da mutane suke ana bada sadaka ko ya je ya ƙara bin layi yazo ya ƙara yi ya ƙara yi hasu uku da tsarkin zuciya suka yi wannan sai Allah ya kalli zuciyarsu ya saukar da ayoyi ya ce ya yadda da su laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara sai abin ya zama musu kambu zaka ji an ce ashabu bai'atir ridwan wato mazowa wannan bai'a wanda Allah ya yadda da ita mutum ɗaya ne aka ce ya ki yin wannan mubaya shine wani munafiki mai suna Jaddu dan Qais shi kadai ne ya koma gefe ce to ni dai ba da niyyar yaki nazo ba gaskiya ba zan iya dauka abinda ba zan iya ba dan man munafiki amma kowa sai da yi mubaya'a nan har Usman da baya wurin sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannun shi yace harihi yadu Usman zaka shi ma Usman ya daga cikin ashabu bai'at ridwan bisa magana mafi inganci ina fata mun gane wannan to dan haka sai ya zama musu wannan wani kambi ne na musamman ashe anan hana kashe shi da akai ba wai dan shi musulmi bane a dan shi wani musulmi ne na musamman fa ajaba bi annahu fihi mani'an min qatli manzo Allah ya bada amsa da cewa akwai abin da zai hana a kashe shi wa huwa shuhuduhu badaran shine zuwa badar da yi wa fil jawabi bi hadha katambihi ala jawabi qatl al jasusi laysa lahu mithlu hadha al mani' yace wannan na nuna cewa kamar akwai tambihi akwai fadakarwa game da halaccin kashe dan leken asiri wanda bashi da irin wannan mani'i din wa hadha madhhabu malik malam ibnu qayyim yace wannan shine madhhab imam malik wa ahadul wajhaini fi madhhabi ahmada kuma daya daga cikin fuskoki guda biyu a madhhabin imam ahmad ibnu hanbal wa qala shafi'i wa abu hanifa la yuqtal shi ko shafi'i da abu hanifa suka ce ba a kashe shi wa huwa zahiru madhhabi ahmada kuma cewa ba a kashe shin shine zahirin madhhabin ahmad dan hanbal din wal fariqani bangarorin guda biyu wadanda suke cewa a kashe da wanda suke cewa kar a kashe ya hatajuna bi qissati hatib kowa daga cikin su wannan kisa ita ce hujjar shi wanda yace haramun ne a kashe dan leken asiri sai yace saboda manzo Allah ya ki bari a kashe hatib wanda yace ya halasta a kashe dan leken asiri sai yace saboda manzo Allah ya ki bari a kashe hatib ne dan badari ne da ba badari bane da kashe shi zai kaga kowa a cikin magana da ya fitar da hujjar sa to kai malam ibnu qayyim mai magana ka sai yace was sahihu abinda yake ingantacce anna qatluhu raji'un ila ra'yi al-imam wannan kashe shi ko kyale shi yana komawa ne zuwa ga ra'ayin shugaba na musulmai a wannan wurin da aka samu wannan matsala fa in ra'a fi qatlihi maslahata lil muslimina qatalahu in yaga akwai maslaha game da musulmai wajen kashe shi sai ya kashe shi wa in kana tibqa'u aslaha istabqahu idan kuma yaga cewa barin shi yafi maslaha sai ya bar shi wallahu a'lam shi sa mun sha fadi anan cewa manhajin annabi sallallahu alaihi wasallam manhaji ne pragmatic wato wanda yake amali ana duba menene abu ne cancanta ayi a daidai lokacin bai da hukunce hukunce wanda suke wato absolute ce kullun irin suke nan guda kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba yafi ma wanda aka kama shi da laifin zina ya fi mishi hukunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba zartar da hukuncin mun ji nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kyale khatibu amma sai kaji ya ce a kashe wani din da aka ganshi ire-iren wannan hukunce hukuncen to ko wadanne ya duba masalih ne na musulmai zaka ga da dama munafikai in suka manzo Allah lafi sai ce a kyale su saboda sai ya ce kar a ce Muhammad na kashe sahabban shi saboda su kafirai na gefe suna dai kallon waɗannan ne a matsayin bangaren musulmai su musulmai suka san cewa waɗannan kansa ne a cikin su kamar yanzu irin wannan tawagar ta ƴan Shi'a da ƴan ɗariƙa duk ganin sa yake a matsayin musulmai mu ne musulmai muka san cewa a cikin mu kawai waɗannan fitina ce bata ga fitina waɗanda suke wajen musuluncin ba amma sauran na wajen musulunci suna ganin sa a matsayin musulmai ne da za a ce kuma yanzu ga ƴan Shi'a suna faɗa da musulmai a wani gari cewa za a yi musulmai da musulmai suna fara haka labari zai bayyana ko da haka irin wannan maslaha yayin ta sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kyale su sai ya rabu da su su ci gaba da abin da suke jiba irin kato bara da Abdullahi dan Salulu ya dinga wa Annabi sallallahu alaihi wasallama da irin bakaƙen maganganu da ya dinga fara manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah bai sa a kashe shi ba ya rabu da shi sabai sun sha yunkurin abin su kashe shi amma sai ya ce a kyale shi ya ce la in rajana ila almadinati la yakhrijanna al'az minha al'adab wallahi amma kuma zamu zo kan qadiyya tana nan anan gaba in an koma madina zamu ga suwaye masu girma yayi kaza wani irin bala'i ne ba dan shi ma shine wanda ya zama yafi kowa zafin kai akan cewa sai an kashe shi dan shi na cikin shi saboda shi mumini ne shi ya dinga zuga waɗannan yahudawa banu nadir banu kainuka akan sada qayyab baya saboda da yana da hasada a ran shi cewa ana shirin nada shi shugaba madina musulunci ya bayyana sai zama shikenan idza jaa naharul lahi badala nahru maqal al'amarin shi ya lalace daga nan shikenan sai mai da kan shi fitinanne har ya mutu cikin fitina amma jibu ka'abul ashraf da yake bayahude ne a wajen musulunci tunda ya samu damar da yau manzo Allah wannan cin mutunci na waka da sauransu manzo Allah ya ce man yakfini wane ne zai wadatar mini game da al'amarin shi Muhammad dan Maslama ya ce ni ne ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da yazo da kanshi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa mishi albarka kwana da kwanaki ko sallah baya zuwa cikin jami saboda ya dauki alƙawarin da ya kasa cikawa sai da yaje ya shiga ya fita yayi makirci irin na sojoji yayi ƙarya yayi shirye-shiryen shi sannan ya samu ya kashe wannan kafiri dan haka har yanzu wannan shine mazhabin addinin Annabi sallallahu alaihi wasallam shine manhajin salafiya shine manhajin ahlus sunna game da masail da qadaya amma wanda su dinga bujuro musulmai dan haka kaga kenan ana da buƙatar malamai masu hangen nesa wanda suka gajiya suka ga yau suka san ilimin addini suka san tarihin musulunci suka san zamanin su wanda za su iya kallon waɗannan abubuwa su bada fatawa wanda musulmai za su iya ainihin wato samun maslaha game da ita game da harkar siyasa ko tattali ko addini ko zamantakewa ko wani abu na rayuwa alal misali irin wannan siyasa da ake a ƙasashen musulmai ta demokradiya dan takara ba musulmi ba dan takara ba mutumin kirki ba fasiki yanzu yana neman ƙuru'un musulmai ba za a je kawai a bada cewa a zabe shi ko ka a zabe shi ba dole ana buƙatar malamai za su darasci wada'in su duba menene aqiba na al'amarin shi menene consequences na yiwuwar cin shi ko rashin cin shi idan ya ci ko bai ci ba me zai biyo baya sai su darasci waɗannan qabaya din sai su ba mutane fatawa akan wannan qabiyar ya kamata kullum mu gane fatawa ba nasi bace da za a ce shikenan a dauke ta har abada kamar yadda za a dauke aya har abada a ce ita ce kawai hukuncin cewa shan giya haramun ne har abada wannan nasi ne kenan amma wata matsala da mutum zai bada fatawa zai bada ita ne gurgurdan zamanin da yake rayuwa da irin abin da ya gani a zamanin babu mamaki idan zamani ya juya sunan abun ko yanayin shi ya juya ko irin amfanin shi ya canza dole fatawa ta canza ina fata mun gane wannan to wannan shi sa musulunci ke da bukata ga malamai ƙwararru ba malamai ƴan malaman islamiya ƴan ku ciku ba mu ba Allah ya sa mu dace wa fiha jawazu tajridil mar'ati kullaha wa takshifiha lil hajati wal maslahati al amma haka wannan halaccin za a yi wa mace tumbur a cire mata kaya idan akwai bukata akwai maslaha fa inna aliyan wal miqdada qala lil za'inati da aliyu da miqdadu dan aswar suka ce wannan mata la tukhrijanna alkitaba wallahi sai kin fito da wannan wasika aula nakshifannaki ko muke tumbur anan wajen wa idza jala tajriduha li hajatiha ila zalika haythu tad'u ilaiha fatajriduha li maslahati alislam wal muslimina aula in ya zama ya halasta a ainihin yi mata tumbur saboda wata buƙatar ta da ita take kira zuwa gare ta to yi mata tumbur saboda maslahan musulunci yafi cancanta ma'ana in zai yi likita yau mace tumbur saboda zai mata tiyata ko zai mata awo ko wani abu wannan maslaha ta ce ta kanta ko yin haka ga maslahan musulunci ya kama irin nan yafi cancanta ina fata mun gane wannan shine abin da yake sai fita mana to wannan gaba ta gaba zamu tsallake ta saboda mun karanta irin ta a cikin littafin mala ya nakalto ta sai mun tsallaka ta can gaba da yace wa fiha annal kabirata alazimata mimma duna shirki qad tukaffaru bil hasanati alkabirati almahiya kuma wannan na nuna mana cewa babban zinubi wanda bai kai shirka ba ana iya goge ma mutun shi da babban aikin lada kama waqa aljassu min hatibin mukaff faran bi shahudihi badar kaman yanda wannan leken asiri da ya taso daga Hatibu dan Abi Balta'a ya zama Allah ya kankare mai zunubin shi sakamakon shahadar da yaje ta badar fa inna mashtamalat alayhi hadhihi hasanatul azimatu min almaslaha kuma abunda ke cikin wannan babban lada na maslaha wa tadammanatu min mahabbatillahi laha wa ridahu biha da abunda ke cikin wannan zuwan shi badar na kaunar da Allah yake ma haka din da yadda da Allah yayi ga duk wanda yaje ga badar wa farhihi biha da farin cikin da Allah yake yi da duk mutanen badar wa mubahatihi lil mala'ikati bi fa'ilha da kuma yadda Allah ya dinga yi wa mala'iku alfahari da cewa gashi nan ku duba ku ga yadda bayina suke yin aiki suka je badar danni a'azamu min mashtamalat alayhi sayyi'atul jism min al-mufsada wannan ya galabaici abin da ke cikin wato zuwa leken asirin can da yayi na barna maslahat da ke cikin zuwan shi badar da amfanin da ke cikin zuwan shi badar da karamar da ke cikin zuwan shi badar sun galabaici barnar da ke cikin leken asirin da yawa musulmai wa tadammanatu min bughdillahi laha da abin da ke cikin haka na fushin da Allah yake da irin wannan dabi'a faglabal aqwa alal ab'af sai abu mafi karfi yarin jayi mafi rauni fa azalahu sai ya kawar da shi wa abtala muqtadahu ya lalata abin da ke cikin sa wa hadhihi hikmatullahi fi sihhati wal marad yanzu ibnul qayyim zai fara mana irin magana ta su ta likitoci ko sai ibnul qayyim likita ne consultant ne tabibun ne nafsani kuma tabibun ne badani likita ne wanda yake psychiatric na kwakwalwa sannan likita ne na jiki karanta tibbun nabawi kace to yanzu ya fara irin wannan maganganun ne waɗanda zaka ji ya fito da surar likita yace yanzu wannan shine hikima Allah game da cuta da lafiya annashi ayni min alhasanati wassayiat wanda suke tasowa daga ayyukan kirki da ayyukan barna almujibaini li sihhatil qalbi wa maradihi wanda ayyukan kirki suke jawo lafiyar zuciya ayyukan banza kuma suke jawo cutar zuciya dama aka ya fara kasa cuta a farkon tibbun nabawi cewa akwai cutar jiki akwai ta zuciya cutar zuciya ita ce kafirci da riya da munafunci da shirka da ita kawo su da kuma cutukan jiki waɗanda aka sani to me ke jawo cutar zuciya shine munin aiki me ke kawo lafiyar zuciya shine kyan aiki wahiya nadhiru hikmatihi ta'ala fi sihhati wal maradi allahi kaini bil badi yace kuma haka abin yake game da hikima Allah wajen cututtukan da suke samun jiki wannan namu shine cewa fa innal aqwa minha taqhurul magluba ha fa innal aqwa minhuma yaqhurul magharul magluba ko wanda yafi karfi a tsakanin lafiya din da cuta to yakan galabaici dayan wanda bai kai shi karfi ba waysirul hukmu lahu sai hukunci ya tabbata gare shi hatta yadhhaba asarul adafi hatta asirin wannan mafi raunin ya tafi fa hadhihi hikmatuhu fi khalqihi wa qada'ihi wannan ita ce hikima Allah game da halittun shi da ainihin kaddarorin shi wa tilka waccan kuma hikmatuhu fi shar'ihi wa amrihi ita ce hikimar sa game da shari'ar sa da umarnin sa waccan ta shafi zuciya ita ce hikimar shari'a da umarni wannan kuma ta shafi jiki ita ce hikima game da halitta da kaddara ma'ana jiki da zaka gani na dan adam babu wanda za a ce 100% lafiyar shi nau ko kuma 100% cutacce ne shi amma da lafiya da cuta suna jayayya da juna ne a jiki duk sanda lafiya ta galabaci cuta sai a ganshi lafiya lau duk sanda cuta ta galabaci lafiya sai a ganshi da cuta abin da yake cewa kenan to haka da nagarta ta imani da salaha da barna ta kafirci da shirka da ainihin fasikanci suna jayayya game da zuciyar dan adam duk sanda daya ta galabaci daya sai a ganshi ya karkata zuwa ga salaha idan ta galabaita ko ya karkata zuwa ga fasadi idan ita ta galabaita ina fata mun fahimci wannan wannan kuma shine tsarin da Allah ya tsara rayuwa kuma shine tsarin da Allah ya tsara ƴan adam su rayu akai daga gurgurdan shi za a yi musu sakamako to gurgurdan shi za su rayu da gurgurdan shi ainihin wato za su tsira ko su tadi wa hadha kama annahu thabitun fi mahawis sayyiati wal hasanat to kaga wannan kamar yadda yake tabbataccen abu ne game da share zinubai da ladaddaki ta hanyar wato zinubai a share su da lada da qaulihi ta'ala saboda Allah yana fadan innal hasanati yuzhibna sayyiat ayyukan lada su suke tafiyar da munana a cikin suratu Hud aya ta 14 wa qawlu ta'ala da kuma Allah yake cewa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum in za ku gujewa mugayen laifuka manya manya waɗanda aka hana ku to za mu yafe muku kananan wato sayi'at din ku munana ayyukan ku suratu nisa'i aya 31 wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallama da manzo Allah kuma yake cewa wattabi'is sayyi'ata alhasana tamhuha kabu bayan aikin barna da mai kyau sai ya share na barna wannan hadisi mala yace sahihun akhrajahu at-tirmidhi ingantaccen hadisi ne na tirmidhi a lamba hadisi na 1988 da imamu ahmad a mujalladi na 5 shafi na 153 da 158 da 228 da 236 da imamu darimi a cikin sunan din shi kenan mujalladi na 2 shafi na 323 min hadisi abi dharrin wa muawiya ibn da wa muaz ibn jabal ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala akace manzon allah yace ittaqillaha haythu ma kunta ya kai mutum ka ji tsoron allah inda kake ko ina ne wattabi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha ka dinga biyo bayan mummuna aiki da kyakkyawa sai wannan kyakkyawan ya share mummuna wa khaliqin nas bi khulqin hasan ka dinga dabi'antar mutane da dabi'u masu kyau to a sama sai yace fa huwa thabitun fi aksihi liqaulihi ta'ala kamar yadda kaji cewa wannan hukuncin ya tabbata cewa ayyukan lada suna share ayyukan barna to haka kuma ya tabbata game da aka san haka shine cewa ayyukan barna suna lalata ayyukan lada fa kama annal hasanat yudhibna sayiat fa kadhalika sayiat yubtinna alhasanat kamar yadda ayyukan lada suke share na barna haka kuma ayyukan barna suke bata na lada ina fata mun fahimci wannan idan aka samu wannan sai mala yace di qauli ta'ala saboda Allah yace ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha ya ku wanda kuka yi imani kar ku bata ayyukan ku na sadaka bil manni da buri aminan da gori ko wal adha da kuma cutarwa a cikin suratul baqara aya ta 264 wa qawluhu da kuma Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiy wala tajharu lahu bil qawli كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون يا ku wanda kuka imani kar ku dinga daga muryoyinku a saman murya annabi sallallahu alaihi wasallama ko ku dinga jahartan shi da zance kuna daga murya kamar yadda kuke wa junan ku in kun yi haka sai ayyukan ku su lalace ba tare da kun sani ba wannan ayoyi sai abu malam umar mai tafsiri namu nan bashi ko ya kawo kansa shine zai musu dalla dalla ba tafsiri muke ba nan zaka zama fassara wa namurru alaiha maral kiram idan mallam umar yazo sai a bishi bashi zai musu watsa watsa game da hukuncin kutan da ke cikin su da asbabun nuzuli da hadisan da ke fassara su da fawaidin da suke cikin su Allah ya taimake shi wa qawlu aisha an zaid ibn arqam annahu lamma ba'a bil aina mallam yace da kuma magana aisha radiyallahu anha game da zaid dan arqam lokacin da yayi ciniki bil aina ciniki wanda yake bai halasta ba shine al bai'u bil aina innahu qad abtala jihadahu ma rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama illa an yatuba tace ai ko ya bata ladan jihadin shi da annabi sallallahu alaihi wasallama sai dai in ya tuba tabija ya aka yi ne mallai yace a kasa yace akhrajahu ad-darqutni a cikin sunan dinsa juz'i na 2 shafi na 311 da Imam al-Baihaqi a cikin sunan din shi mujalladi na 5 shafi na 330 an abi ishaqa an al-aliya anna imra'atan atat aisha tace wata mata ce tazo gun sayyidatuna aisha radiyallahu anha fa sa'alatha ana abdin ba'athu min zaid ibn arqam ta tambaye aisha game da hukuncin bawa wanda ta siyarwa zaid dan arqam bi 800 nasi'a da ainihin wato kudi 800 amma a ce dirhami 800 amma na jinkiri bayan za a biya ba bashi washtaratu minhu bi 600 naqdan sai kuma ta siya a gun shi da ainihin kudi hannu 600 ma'ana a siyar maka da abu gashi nan a baka shi kudin ya zama bashi sai kuma a siya a gun ka kudi hannu da ƙasa da haka ayan kaso suna yin wannan ko idan ka je neman bashi sai a ce ba za a baka bashi ba sai dai ga atamfa nan ka dauka ka je ka siya ka dauki atamfa ka je ka yawo da ta baka siya mun da zai siya ce to sai ka zo in siya haka nan in taimaka ma a tamfar 2500 sai ce to 35 3500 sai ya siya agun ka ya baka 3500 kuma ya biyo ka 2500 wannan ciniki ba kyau ko wannan ya riga cikin sifat na albay'u bil ina sai wani sahabi ya shiga cikin kuncin bukata sai irin wannan cinikin da wata yar kasuwa gata ya tasiyar mishi tasiya a hannun shi sai kuma ita matar ta koma ta baiwa Aisha labari da Aisha ta ji wannan labari sai take cewa bi'isa mashtaraiti wa bi'isa mabta'ati tir da wannan abu da kika siyar kuma tir da wannan abu da kika siya abligi zaidan shi ko zaidu ki bashi labari sahabi ne annahu qad abtala jihadahu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa an yatuba cewa ya bata jihadin da ya da annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai in ya tuba kaga irin wannan hukunci ba a fadan shi da ka da haka aka dauke shi a matsayin dalili a nan wa rijaluhu thiqatun wannan mazajin wannan isnadi amantattu ne wal aliyatu rawa anha zawjuha wa ibnuha wa huma imamani al aliya din nan da mijinta da danta duka sun riwaya daga gurinta manyan limamai ne na hadisi wa zakara ibn hibban fi thiqat ibn hibban ya ambace ta a cikin kitabu thiqat wa zaba ila hadithiha hadha thauri wa wal auza'i wa abu hanifa wa ashabu kuma da abu hanifa da mutanen shi su abu yusufa kenan da shi da su zufar da su muhammad ibn hasan shaybani haka ce ashabu su ake nufi da auza'i da thauri duka suna yin fatawa da wannan hadisa wa malikun wa ibn hanbal imam malik da ahmad dan hanbali wal hasan ibn salih da hasan dan salih wa naqal az-zaylai fi nasbir ra'ayati anna sahibat tanqih jawada isnadu kuma zailai ya kwafo a cikin nasbur raya fi takhrij hadith al-hidayah cewa malam mai at-tanqih ya has ya jawada ya kitta isnadin wannan riwaya ash-shahid a ciki shine cewa da tai ya bata aikin shi wa ka qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi al-hadith alladhi rawahu al-bukhari fi sahih hakanan ibnu qayyim yake cewa hakanan kaman maganar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada cikin hadisin da bukhari ya fitar a cikin sahih din shi cewa annabi ya fadi man taraka salatal asri habita amaluhu wanda bi yayi watsi da sallar asar to aikin shi ya baci gabaki daya sallar asar kwaya daya jama'a akhrajahu al-bukhari a cikin mujalladi na biyu shafi na 126 fi mawaqitis sala a cikin littafin babukan dake bayani akan ainihin wato lokutan sallah babu man taraka al-asra min hadisi buraidata ibn al-hasib na fata mun gane wannan ila ghairi zalika min an-nusus wal athari dallati ala tadafu al hasanati was sayiat mala yace da dai sauran wato nasoshi wadanda suke nuna akwai wato jayayya akwai jazibiya tsakanin ayyukan kirki da na banza wa ibtali ba'dha ba'dan cewa kuma suna raunata junan su suna barnatar da junan su wa zahabi athari al qawi minha bima dunahu cewa kuma wanda yafi karfi a cikin sa ya tafiyar da karfin na kasa da shi wa ala hadha mabnal mawazanati wal ihbab da aka wannan shine ma'aunin gwada abubuwa da kuma ainihin sheke abubuwa cewa abu kaza ba daidai bane ko daidai ne ma'ana in za ya mutun hukunci za ya mai hukunci da gargwadan abin da ya rinjaya ne tsakankanin kirkin shi ko rashin kirkin shi haka in za ya wasu al'umma hukunci haka in za a yi ma wani wata mas'ala hukunci komai dai hukuncin da zaka yi kana gwada menene ya galabaici daya ma'ana ko jarabawa ne akai ai da wuya ai jarabawa ce ga wani ya ci 100 bisa 100 inda bayan jarabawa ya raba ko to idan mutum ya ci 60 ko 50 ko 70 sai a ce ya ci saboda al-ibratu shine da wannan al-aglab din ba za a yi lura da abin da yake mafi karanci na 30 ko 25 da ya kasa ci da ka sai a ce ya ci wannan jarabawa a hukunta shi a matsayin najihi ina fata an fahimci wannan haka wajen musabaka ko yara da suke bada hadda a aji zaka ga ba wutola ne ko ne yaro ya zama 100 bisa 100 ya haddace karatun daidai keke da keke ba ba makiya mishi gyara 1 2 3 madda ka za a hukunta matsayin ya haddace wannan shafin ko wannan izbin ko wannan ainihin sura saboda ana hukunci ne da al-aglam ina fata mun gane wannan to shine yake nufi da cewa wannan shine ma'auni na ainihin muwazana da hukunce hukunci wa bil jumla ibn al-qayyim yace a takeice ya jama'a fa quwwatul ihsani wa maradul isyani mutasawilani karfin ihsani da cutar sabo to suna nan suna kai wa junan su farmaki shine ma'anar mutasawilani ai mutatsari dani kowa na kai ma dayan farmaki wa mutaharibani suna yakan juna wa li hadha al-maradi ma'a hadhihi al-quwwati halatun halatu tazayudin wa taramin ila al-halak. Shi wannan cuta ta ainihin wato sabo tana samun wani yanayi na ƙarin ƙarfi da kuma tazayud ƙaruwa wa taramin da kuma ƙarin rurucewa ila al-halak hatta halakar da mutum. Ma'ana kamar da hadisi yake fadan cewa mutum da dinga aikata barna ana diga dattin zunubin a jikin zuciyar shi ana nan hatta baki kirin to kaga shine tana ƙara ruruwa kenan barna a cikin zuciyar shi har ya waye gari gaba daya ya zama barnaci har ya waye gari ya zama makaryaci ko fasiki ko mai wata barna wanda gurgurdan abin da yake na barna sai zama yanzu menene galabaici lafiyarsa barna da ainihin sabo wa halatun hitatin wa tanaqusin akwai kuma yanayin da ta dinga raguwa tana ƙara ainihin wato barin jikin mutum wahiya khairu halatin marid wannan shine yanayi mafi kyau ga mara lafiya ma'ana aga kullun yana responding to treatment me yako aga jikin shi kullun yana ƙara rurucewa cutar tana ƙara galabaitar lafiyarsa ko idan aga kullun ana ba shi magani cutar tana raguwa al'amarin shi yana gyaruwa to hali ne mai kyau za a ce jiki yana sauki ma'ana a ce mutum ne ya samu wata cuta ya samu wani rashin lafiya wanda gashi nan ya rikirkice gaba daya amma a hankali sai yana responding ga treatment to wannan ita ce hala mafi kyau ga mara lafiya mara lafiyan nan na jiki ne ko na zuciya mara lafiyan zuciya daga kafirci ya musulunta sai ya zama a hankali kuma yana ainihin ƙara kusantar ayyukan alkhairi to alama ce akan cewa ya shiga hali mafi kyau wahalatu wuqufin wa taqabulin akwai kuma san da ake samun daidaituwa da fuskantar juna ila an yakahura aduhum al-akhar ayi turko tsakanin lafiya da rashin ta ko tsakanin imani da ainihin wato sabo su yi turko har sai an samu yanayi wanda dayan zai galabaici daya wa idha dakhala waqtul buhran wa hiya sa'atul munajaza yace idan ku aka shiga lokacin al-buhran al-buhran shine wato abinda a likitanci ake ce ma koma su ma kenan ko gashi a kasa yace qala fil lisan wal atibba yusammuna at-taghayyura alladhi yahdisu lil alil daf'atan wahida fil amradil hadda buhrana ma'aikatan lafiya likitoci suna kiran yanayin da mara lafiya ke samun shi na canzawa nan take canza a rasa kan shi gaba daya suna ce mata buhran shine a fasara zamani za a ce ya shiga koma wato ya shiga wata gaibuba kenan to akwai kuma wannan yanayi ita ce lokaci na almunajaza na ainihin yin turko tsakanin ranshi da lafiyarsa tsakanin warakarsa da ainihin rasuwarsa ko makamancin haka to mara lafiya karu manta yana magana kamar marasa lafiya iri biyu mara lafiyan cutar jiki kuma mara lafiyan cutar zuciya yana samun kan shairin wannan halin shine yace fa hadhul qalbi ahadul khuttatayn anan lokacin raban zuci to ɗaya ne daga cikin tsari guda biyu immas salamatu wa immal ataf atab ko dai ya samu waraka zuciyar ta samu waraka a lokacin da mutum ya samu kanshi a hali na turko tsakanin aikin imani da kafirci ko fasikanci ko fajirci to a lokacin raban da zuciya za ta samu ɗayan biyu ne kawai shine ko dai Allah ya taimake shi imanin ya galabaici barna sai ya samu salama ya samu aminci wa immal atab ko kuma ya samu halaka shine al atab al halak ya perishin gaba daya ya zama ya lalace duka ya zama ainihin wato barna ta galabaci nagartar shi wa hadhal buhran yakunu waqta fi'l al wajibat allati tujibu ridar rabbi ta'ala wa maghfiratuhu wannan daidai lokacin da ake ainihin wato bayani na cewa mutum ya samu kanshi a koma game da imaninsa shine daidai lokacin da zai samu kanshi a wajen aikin da ke wajabtar da samun yarda da gafara Allah au tujibu saqtahu wa uqubatahu ko kuma yake wajabtar da fushi da uquba Allah wa fi du'a'in nabawi ya zo a cikin addu'a ta annabi sallallahu alaihi wasallama as'aluka mujibati rahmatik ya Allah ina roƙonka ka bani dama aikata abubuwa wanda suke tabbatar da rahmarka a ƙasa mala yake cewa akhrajahu at-tirmidhi a lamba hadisi na 1791 wa ibn majah a lamba hadisi na 384 min hadisi abdullahi ibn abi aufa wa fi sanadihi fa'id ibn abdurrahman akwai wani mutum mai suna Fa'ir dan Abdurrahman isnadin wannan hadisi wa huwa dha'if mutum ne mai rauni wa akhrajahu al-hakim fil musaddarak ya hakim an-naysaburi ya fitar da shi a musaddarak din sa mujalladi na 1 shafi na 525 min hadisi ibn mas'ud wa sahahahu ya inganta wannan riwaya daga ibn mas'ud wa wafaqahu adh-dhahabi imam adh-dhahabi ya dace da shi akan wannan ingantawa a takeice yana hujja da shi ne akan ga annabi ma yana roƙon Allah ya bashi dama aikata ayyuka wanda zasu sa ya samu rahama wa qala an talhata yawma idin sannan yayi magana game da talhatu dan ubaidillahi a wannan rana cewa aujaba talhatu talhatu yayi aikin da zai wajabtan mishi ainihin wato aljanna wannan yana ishara zuwa ga hadisa ne ta yakin uhud lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama aka ruwaito cewa ya saka sulke guda biyu a jikin jikin shi daka da yazo yunkura ya nike sai karafan da ke jikin sulkin suka takura mai ya kasa yunkura ya nike sai kai talatu dan ubaidillah sai ya duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hau gadan bayan shi ya mike da annabi sallallahu alaihi wasallama har manzo Allah ya hau kan wannan dutsen manzo Allah ya ji dadin wannan abu da talatu yayi sai ya ce aujaba talhatu talhatu yayi abinda zai kai shi aljanna talatu dan ubaidillah kenan babban sahabi daya daga cikin al-asharatul mubashshira bil janna daya daga cikin mutane takwas da suka fara shiga musulunci al-imam ibnu sa'd a cikin tabaqat ya ruwaito labarin shigan shi musulunci cewa sanda annabi ya fara wa'azi shi yana can a kasar Syria Sham ya tafi kasuwanci dan kasuwa ne babba sai wani mutum yazo yana yawo a kasuwa yana tambaya akwai wani daga nan mutumin Makka sai yace gane ki da Allah zo ina da wata magana da kai so koma gefe sai yace mishi kafin ka baro garin ku Makka babu wani abu da ya faru mutumin boka ne irin bokayen nan da muka labari a jiya irin bokayen Yahudawa din sai yace ni ban san wani abu da ya faru ba yace babu wani mutum mai suna Ahmad yace wani Ahmad kuma yace wani Ahmad dan Abdullahi dan kaza 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 wanda shine annabi karshe wannan watan da muke ciki shine watan bayyana sa matsayin shi na annabi yace bari in baka shawara idan ka je kar kai wasa da shiga wannan addinin ka zama na gaba gaba addinin yana dawowa sai ta dama sai na Abubakar abokin shi yaje ya ce wa Abubakar wai ba abin da ya faru a garin nan ce to abin da ya faru dai kaji 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 amma da Allah ka ga wa kowa mu har mun riga mun shiga saboda lokacin ba a iya ga wanda ba a san ko zai ba yace to ai ma na zo in shiga ne shikenan sai na Abubakar ya tashi da shi suka tafi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi kalmar shahada babban sahabi ne shine wanda manzo Allah yace yanzu nan wani zai yi kwana wanda ya gama aikin da Allah ya ce mishi shine Allah yake nufi da irin waɗanda Allah ya kira su da suna faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir shi yana cikin masu jira din sai kai aga talatun ubaydillah ya kayo kwana shi to gashi nan wannan ya gama aikin da Allah yake so ya mishi radiyallahu anhu ardahu amma bai je yakin Badar ba saboda ya tafi kasuwanci a lokacin ma dai sanda aka fita yakin Badar amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya raba ganimar Badar da shi yadda aka bai wa kowa da ya yakin Badar shi ma sai da aka bashi in banda Badar ya je dukkanin sauran yakokin Annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda aka yi har zuwa ƙarshen rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu a cikin fitina ta Waqatu Jamal abun mamaki kuma dan kungiyarsa ne ya kashe shi shine ainihin wato Mirwan dan Hakam wanda dan Hakam shi ya sa makami ya soka mishi a kafa yace ai hadda ku kuna ci kuna gani aka kashe Usman ba ku taimake shi ba dan haka ina daukan sata akan ka karanta kissa a cikin tarihul Islam na Imam Al-Zahabi Allah shi kyauta to talatu dan Ubaidillah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi wannan lamba yace aujaba talhatu talhatu ya dace yayi aikin da zai kai shi aljanna isnadin wannan hadisi yana nan mala yace akhrajahu Ahmad a cikin mujalladi na 1 shafin 165 da Tirmidhi a cikin mujallad a cikin lamba hadisi na 3739 wa sanaduhu qawiyyun isnadin shi mai karfi ne wa sahahu ibn Hibbana a cikin lamba hadisi na 2212 da Imam al-Hakim ya inganta shi shima a cikin juz'i na 3 shafi na 374 wa wafaqahu adh-dhahabi dhahabi ya dace da Hakim akan wannan ingantawa wa qala at-Tirmidhi hadithun hasan Tirmidhi yace wannan hadisi ne kyakkyawa wallahu ta'ala a'lam hadisi ne ingantacce insha Allah sannan yace wa rufi'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun wa qalu ya rasulallahi innahu qad awjaba an taba daga wa manzo Allah wani mutum ya ganshi aka ce ya manzo Allah wannan fa yayi abin da zai kai shi wuta fa qala a'tiqu anhu to wannan ku je ku ku yanta bawa dan shi gashi nan ma da yace hadisin yana cikin sunan Abi Dawud a lamba hadisi na 3964 fil itqi babu fi sawabi itqi babun dake bayani akan ladan yan tabawa wa fi sanadihi al-Gharif ibn Dailami wa lam yuwathiqu ghayr ibn Hibban a cikin isnadin shi akwai ainihin wato wani mutum mai suna al-Gharif ibn Dailami wanda ibn Hibban ne kadai ya inganta hadisin sa ya amince da shi wa qawluhu awjaba ya'ni an-nara bil qatl cewa ya tabbata dan wuta saboda kashewa da akai wannan bai inganta ba shi wannan hadisin wallahu a'lam wa fi al-hadith as-sahih atadruna mal mujibatani manzo Allah yace kun san wadanna abubuwa ne guda biyu masu tabbatar da mutun zuwa shiga wuta ko aljanna qalu Allahu wa rasuluhu a'lam suka ce Allah da manzo suka fi sani qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man mata la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna wanda ya mutu baya shirka da komai baya hada Allah da komai na shirka to wannan aljanna zai shiga ta waje bagare shi amma mata yushriku billahi shay'an dakhala an-nara wanda ko ya mutu yana shirka da Allah da wani abu ya shiga wuta kenan ma'ana imani tauhidi shine al-mujibu lil-janna sannan shirka ita ce al-mujibu lin-nar su biyun sune al-mujibatani wato irin tasniya ta ainihin wato abin nan na ilhaqi kenan to wannan hadisi muslim ya fitar da shi a ainihin lamba 93 kitabul iman babu man la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna min hadisi jabir ibn abdullah daga hadisin sahabi jabir dan abdullah ina fata muna dai fahimta abin da yake ta so ya bayyana mana cewa ka'ida ita ce nagarta da barna suna ainihin musara'a a zukata kamar yanda cuta da lafiya suke musara'a a jikin dan adam shine ke ta kwararo mana nasoshi da maganganu wanda suke tabbatar da haka kafin ya tashi maganganun yace yuridu anna tauhida wa shirka ra'asul mujibati wa asluha manzo Allah yana nufin da tauhidi da shirka sune tsororuwan abubuwan da suke wajabtar da aljanna shi tauhidi kenan ita kuma shirka ita ce tsororuwan abin da ke tabbatar da wuta kuma sune asalin su fahuma bi manzalati summi alqati qata su biyun matsayin sa daya da matsayin assum guba poison alqatilu qatan wanda yanke yake kisa kwatanta da duwa ta guba da kasancewa daga an sha sai mutuwa kawai wattiryaqi almunji qatan da kuma attiryaq asalin kalma attiryaq kalma ce farisiya wanda larabawa suka aro ta cikin da larabci ma'ananta shine wato maganin shi sammu din maganin guba kamar wani antidote ne Allah sa an san antidote ina Dr. Jamilu sun yi ya gane wannan pharmacology din ko antidote wato magani kasidin shi yake ce ma antidote akwai cutuka da dama suna da magungunan su wadanda da zaran ka sha to indai ba azabi bane sai ka warke to irin wannan maganin shi suke cewa asibiti antidote A N T I D O T E ina fata mun fahimci wannan to akwai antidote na guba wanda farisawa suka gaji hada shi a cikin al'adun su na magani kamar da malamai suka bada labari ana hada shi da wani bangare na jikin maciji maciji wannan akan kama maciji akwai bangaren da suke dauka daga jikin shi gubar jikin shi ne ko mai wallahi alam sai su hada shine asalin wato daya daga cikin components din da ake hadawa ayi wannan magani akan aje shi a gidaje ana tafiya da shi wuraren yaki da wurare makamanta haka sannan da mutum ya samu kanshi a halin ya samu contact da guba ta hanyar sha ko shaka ko makami da aka sa mishi mai guba sai ya sauya dauko wannan magani sai ya ainihin goga mishi ko ya sha antidote ne kasidin ne mujarrabun ne na fata mun gane to shine attiryaq almunji qata wanda shi kuma yanke yake warkar da waccan guba da mutun ya sha to wato kafirci in ka mutu kana yin shi to kamar guba ne wanda da zaran ka sha to shikenan sai dai ka bara mutuwa ne kawai ko haka nan shi kuma imani to kamar wannan magani ne wanda yake kasidin wanda in ka sha guba ma yana warkar da ita ma'ana matakan ka mutu da imani to kana da antidote kana da kariya daga wuta matakan ka mutu kana kafiri to baka da wata kariya da zaka shiga wuta shine abin da yake so yace kaga irin maganin da yake irin maganin likitoci gashi mu kuma nan ba yan kimiya da fasaha bane mu yan arabiya ne da mallam Dr. Jamilu yau yana nan shine doctor ne a pharmacology kaga zai iya mana bayani wannan sosai sosai kike san karin bayani sai ya neme shi wallahu ta'ala alam. Wa kama anna al-badana qad ta'ridu lahu asbabun radi'atun lazimatu tuhinu quwwatahu wa tud'ifuha, kaman yanda jiki abubuwa sukan same shi waɗanda suke radi'a munana lazimatun su lazimce shi tuhinu quwwatahu sarauna ta karfinsa wa tud'ifuha su sa mishi rauni fala yantafi'u ma'aha bil asbab as-salihah, sai zama jikin baya amfanuwa da abubuwa masu nagarta wal aghwiyatin nafi'a da ainihin abinci wanda suke mai masu amfani. Idan mutum wata cuta ta same shi ko wata jarabta ko wani rashin lafiya ko ya ci abinci mai gina jiki jikin bai ginuwa, ko ya sha wani magani mai warkarwa maganin bai warkarwa, ko ya amfani wata madda mai amfani a jiki ta kasa mishi amfanin, saboda waɗancan abubuwan sun riga sun rawanta jikin. Bal tulhiquha tilkal mawadil fasida ila tab'iha wa quwwatiha, hasali ma waɗannan munanan abubuwa sai su dauki abincin nan mai kyau kuma ganin nan mai kyau sai su saka a cikin kayan su na barna, shi ma ya zama ya lalata, ƙara lalata jikin. Fala yazdadu biha illa maradan, bai ƙara komai da wannan abin mai kyau sai ƙarin cuta. Wa qad taqumu bihi mawadin saliha, kuma jiki na iya samun kanshi a cikin wato wasu maddoji masu inganci. Wa asbabun muwafiqatin tujibu quwwatahu, da dalilan da zasu sa ya ƙara ƙarfi wa tumakkinuhu min as-sihhati wa asbabiha, ya ƙara mishi ƙarfi da abubuwan ƙarfi. Fala takadu tadurruhu al-asbabu al-fasida, sai ga a lokacin wani abu mai barna bai iya samun shi ko ya same shi bai iya mishi komai. Bal tuhiruha tilkal mawadil fadila ila tabiha, sai ma waɗannan abubuwan na jikin shi masu kyau sai su canza wannan abun zuwa abu mai kyau. Fa hakaza mawadu sihhati al-qalbi wa fasadihi, haka abubuwan suke tsakankanin wato nagartar zuciya da kuma barnarta. Yadda ka ji jiki din haka da zuciya take, ma'ana zuciya ta riga ta samu nagarta, duk abin da yazo da niyyar ma ya ƙara mata rauni sai ya ƙara mata ƙarfin imani. Kamar yadda ka ji Allah ya bada labarin musulman farko da aka ce musu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhu, mutane suna nan sun muku gayyatsiya ku ji tsoron su. Fazadahum imanan, sai ya ƙara musu imani, mai kun su ji rauni sai suka ji ƙarin ƙarfin imani, saboda dama an musu alƙawari cewa ayi mutane za su taru musu. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ko to haka wanda kuma yake cikin rauni da zaran wani abu ya faru da ya kamata ya ƙara mishi ƙarfi sai ya ƙara mai rauni. A lokacin a dai wannan waƙiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bugi dutse ko a abun nan tayi tsalle diga yace mun ci Farisa da Rum, sabai suka kabbara suka ƙara jin imani, sai muna baka suka dan kalli jinin su ce kaji muna nan an tare mu, amma kuma ana cewa mun ci Rum. Ayin da waɗannan abu guda ne ya ƙara wasu imani, ya ƙara wasu raunin imani. Mun gane wannan ko? To haka duk abubuwa suke na rayuwa, abu guda zai iya faruwa sai ƙara wani ƙarfin imani, wani kuma sai ya raunata shi, kowa da gwargwadon abin da yake ya riga ya galabaici ainihin zuciyarsa. Kisa wannan hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa inna fil qalbi mudgha idza saluhat saluhat jasadu kullu, ba karamar hadisi bane jama'a, a cikin ilimi na kimiyya da fasaha da ainihin likitanci na gyaran zuciya na ainihin sakati, likitanci na ainihin wato ba likitanci na fida ko ba da magani ba, a'a na ba da shawarwari da tattaunawa da yin therapy ta hanyar yin nazartar yaya dan adam yake, ba karamin kayan aiki ba ne. Mutane har waɗanda ba musulmi ba suna cin moriyar wannan hadisi wajen wata ka'ida da ake amfani da ta wajen gane yadda za a tabiyanci mutum. Idza saluhat saluhat jasadu kullu wa idza fasadat fasadat kullu, manzo Allah kenan mai jawami'ul kalimi sallallahu alaihi wasallama fil akhirati wal ula. Malam Ibnu al-Qayyim yake cewa fata ammal quwwata imani hatibin, to ya gama duk wannan muqaddimar da yake, ya dawo kan asalin magana yace to kai ne karatu, tsaya ka lura da karfin imanin Hatibu dan Abi Balta allati hamalatuhu ala shuhudi badr, wanda karfin imanin shine ya kai shi ya tafi Badar. Wa bazlihi nafsuhu, ya sadaukar da rayuwarsa ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallama dan ma'aikin Allah. Wa isarihi Allah wa rasuluhu ala qaumihi, ya zabi Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan mutanen shi wa ashiratihi da mutan gidansa. Wa qarabatihi da makusantansa. Wa hum baina zaharanil adu, alhalin suna tsakankanin abokan gaba. Wa fi baladihim, a cikin garin su. Wa lam yasni zalika inana azmihi, wannan bai sa ya juya linzamin niyyarsa yace bari in koma in tare mutanen gidana ba. Wala falla min haddi imanihi, kuma wannan bai ruguza karfin imaninsa da kaifinsa ba. Wa muwajahatihi lil qitali, wannan bai hana shi ya ainihin fuskanci yaki ba liman ahluhu wa ashiratuhu wa aqaribuhu indahu ya yaki wadanda mutanen shi da ƴaƴan shi da ƴan uwan shi suna hannun su abin da yake cewa shi daman halif ne ga Qurayshawa yana da alƙawarin zaman lafiya da Qurayshawa da Qurayshawa aka yakin Badar karfin imani ya kawo shi ya fuskance su ya yaki su ya kashe su bai tuna cewa a lokacin bai tuna cewa mutanen gidan shi da ƴan uwan shi dukkan shi suna maka ba saboda imani ya riga ya tunkuro shi ina ba ta mun fahimci wannan to wannan karfin imanin ya fi karfi fiye da wancan raunin da ya same shi na ainihin tuna cewa yana da ƴan uwa da dangi da dukiya a Makka sai wannan raunin ya sa ya je ya yi wannan lekin asira abin da yake so duk wannan mukaddimar da aka yi wannan bayanin shine abin da yake so warkar mana da shi ina ba ta mun fahimci wannan domin akwai mutanen banza da suke samun wannan matsayin dalilin su kan sa bai cewa ai ga wani sahabi ma ya tona asirin Annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin ƴan Shi'a da marubuta Turawa da yaran su ƴan orientalist cewa ai gashi ma wani sahabi ne ma ya tona asirin Annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faru jama'a dan adanci ne ya dashi amma dan adancin da ya dashi bai galabaici asalin imanin shi darajar ta sahabi ba shine sai yake cewa falamma jaa maradul jas bayan wancan lafiya da yake da ta imani sai cutar leken asiri ta zo gare shi wa barzat ilayhi hadhihi alquwa wannan ainihin wato karfi sai ya bayyana wa kana albuhranu salihan fandafa almarad to wannan yanayin da ya samu kanshi na cirki ake cewa ko kikikaka sai ya zama a daidai lokacin cutar ce ta galabaita lafiyar galabaita haka temporary wa kamal maridu sai mara lafiyar nan ya miƙe waka allam yakun bihi qalbatun sai zama kamar bai da zuciya da lokacin ya manta imanin shi ya manta matsayin shi yayi aiki na barna walan mara atabibu quwwata imani yayin da likitan shi ya ga karfin imanin shi kadis ta'allat ala marad jasi wannan karfin imani ya galabaici cutan nan da ya aikata ta ainihin leken asiri wa qaharatu tayi mutsu mutsu da wannan cuta qala liman arada fasadahu sai likitan nashi shine Annabi kenan ko alayhi salatu wassalam sai ya ainihin fada ma wanda ya soye mishi alfasadu shine kamar qahu haka ko bloodletting dai a takeice idan mutum yana da wani cuta a fasa kurji ko a matse ko a mai qahu duk dai cuta therapy ta hanyar fasa jikin mutum dan fitar da jini shi yake ce ma alfasadu to Umar ne ya soye mishi wannan aikin go Umar ne ya ce a bari ya gyara shi sai Annabi ce a kyale shi baya bukatun wani gyara ya riga ya warke la ya taju hadal aridu ila fasadihi sai manzo Allah ya ce baya wannan ainihin abu da ya bijiro mishi baya bukatun sai an mishi wani wato abin nan qahu ko tsagu wa ma yudrika Umar ya manzo Allah ya ce Umar kai me sanar shi kala Allah ta'ala ala ahli badr Allah ya riga ya lika zakatan mutanen da suka je Badar fa qala imaru ma shi'tum ku aikata abin da ku ga dama fa qad ghafartu lakum na gafarta muku wa aksu hadha zul khuwaisira mala ibnu qayyim yake cewa akasin wannan mai lafiya wanda lafiyar shi ta galabaci ta shi shine zul khuwaisira wannan mutum da yake ce mishi mai dan kwankwaso wannan babban kaka na kawarija na ƴan kalakato ƴan boko haram at-tamimi wannan mutumin nan batai mai wa adrabihi shi da ire-iren sa min al-khawarij daga cikin ƴan boko haram allazina balaga ijtihaduhum fi salati was siyami wal qirati ila haddin yahqiru ahadus sahabati amalahu wanda tsananin kokarin su wajen sallah da azumi da karatun alqur'ani yasa sahabi in ya gana su sai ya rena nashi kaifa qala fihim me yasa manzo Allah ya faɗa game da su yake cewa la in adraktuhum wallahi da zan riske su la aqtulannahum qatla adil sai na kashe su irin kashe adawa ma'ana wannan da yace manzo Allah za a zo ai magana masalan shi nan gaba shi ma a masalan Hunain insha Allah da yace to a dai adalci ya manzo Allah ya Muhammad aidan manzo Allah yace mishi kai canka in ban yi adalci ba waye zai mai ba da labari ya siffanta shi cewa wani mutum ne mutsu-mutsu mai gemu babu tajewa mai baki babu asuwaki gashi nan da ganin shi ka san kaga alama mutum mara arziki yana juya manzo Allah yace kullike shi wasu mutane za su fito daga zuriyar shi waɗanda za su dinga kakkashe musulmai suna kafirta musulmai in kaga sallar su zaka raina taka in kaga azumin su ka raina naka in kaga karatun qur'anin su ka raina naka amma suna fita daga musulunci kamar inda kibiya take fita daga jikin baka in ka duwa ba zaka ga koda alama inda ta tsaya hadisi inga zace a cikin sahih muslim ai wannan karatu a cikin sahih muslim ko wannan mutumin kaga su manzo Allah ma yace dana gansu dana musu kisa irin kisan adawa kar magana ya amfani da shi tun kafin musulunci yake wannan karin magana an ana so a nuna kisa na babu daga kafa sai a ce qatlu adi domin labarin adawa kafin qur'ani ma yazo an san labarin domin hadisa ce shahararriya kusa da jaritul arab ne yaman shine kasar su sannan yahudawa kullun suna yi wa mutanen madina wannan gorin cewa kuna nan kuna maguzanci kuna bautar gunki mu go muna jira annabin karshen duniya idan yazo za mu haɗa shi mu kashe ku qatlu adi karanta dafin tabaqat na ibnu sa'id da tarikhul islam na zahir da annabi yazo shikenan sai yahudawa suka sa gaba da hasada su ko mutanen madina sai Allah ya taimake su duk wannan gorin da mutanen yahudawa suke musu ashe duk suna rike bayanan suna ganin suna jin labarin manzo Allah suka ce wallahi wannan shine mutumin da yahudawa suke bada labari akan shi bari mu ga su musulunta sai suka maza suka musulunta abin su shikenan suka tsira to da haka wannan karin magana qatlu adil shine qur'ani bai tabbatar da labarin auraye da dama misali cewa wa amma adin ko fa uhliku birihin sarsarin atiya adawa an halakar da su da iska wadda take sarsarin mara arziki wadda babu wani abu na alheri a cikinta atiya wadda take ainihin wato mai karfi mai ta'addanci sakharaha alayhi sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuman fatara qawma fiha sara kana huma ajazun nakhlin khawiya bata bar kowa ba ko kuma da Allah ya karba labari cewa wa fi adin id arsalna alaihim ar-rihal aqim ma tadharu min shay'in atat alaihi illa ja'alatu karami nan kuma da suka ce ma annabun su falam mara'u menene aridan muqalu hadha aridun mumtiruna bal huwa mastaajaltum bi rihun ya azabun tudammiru kull shay'in bi amri rabbiha fasbahu la yura illa masakinuhum ko to duk wannan ayoyi kamar na fada a jira malam Umar sune malaman tafsiri in yazo kansu Allah da zai daidai da su wajen bayani mu kawai nan muna so mu gane meye ma'anan karin magan da annabi yace la aqtulannahum qatla adil zan kashe su irin kisan adawa ma'ana ba wanda za a rage babu abinda za a kyale illa masakinu kaga su annabi bai gansu ba amma ya alƙawarin da ya gansu ya kashe su da haka kuma ya bada umarnin cewa a kashe su sayyidina ali shine ya fara wannan aikin na kashe su sayyidina ali ya yaki ainihin khawarija ya kashe su Allah ya ji kanshi da rahama Allah ya dade shi wa qala manzo Allah ya ce uqtuluhum ku ta kashe su fa inna fi qatlihim ajran inda Allah liman qatalahu akwai lada a wurin Allah ga wanda ya kashe su wa qala yace sharru qatla tahta adimis sama sune wafi sharrin wanda za a kashe a karkashin kasa an kashe su ba a musu jana'iza ba a musu kuma watsar da su ko yake akhrajahu muslim ya fitar da shi a cikin sahih din sa lamba hadisi 1164 daga hadisin abu sa'idin da kuma lamba ta 1167 daga hadisin abi dharrin da kuma ahmad dan hanbali a musnad din sa mujalladi na 5 shafi na 253 da 256 da tirmidhi a cikin ainihin wato lamba ta 303 min hadisi abi umama wa sanaduhu hasanun isnadin shi ainihin wato ingantacce ne falam yantafi'u bi tilka al-a'mal al-'azima to basu ci amfanin wadancan manyan ayyuka ba ma tilka al-mawadil fasida al-muhlika tare da suna dauke da wadancan maddoji wato wadannan abin da ke jikin su na barna wanda suka halakar da su wastahalat fasidatan sai sallah din da azumin da karatun su ma suka juye suka zama barna ne ba su da wani amfani gare su kaje irin katin su ibul qayyim bala sai wannan katin shi yake su mutane su dinga yi ba in suna cewa su yan salafiya ne akalla mu iya nazartar shi na'am na'am ah malam ni na ce ba a tambaya na irin wannan fatawa zaka ji na tsaya ma fatawa ce ta manyan malamai ko malam albani duka yayin wannan karatun kuma ka saurara a karan bana maganin zoman bana karshen tuka duk da sauransu yawa ni wannan ne jan baki ne da fasarawa su ko kakkasa na cikin balwa amma tukunna kamar yadda nake faɗa shi ne muna buƙatar malamai ne jama'a manyan manyan malamai da za su dinga yin aiki ba malamai ɗan kwana kwana ba ko kuma irin mudaliban ilimi kawai wanda suka iya tada baki wannan kam kowa ma ya iya tada baki kan ba wani abu ne na wani age ne over mutane ba kowa iya tada baki indai kai kana musulmi ya kamata ka iya tada baki da mako to amma kamar yadda fa a tafi karatun nan akwai masail waɗanda suke suna da buƙatar fatawan manyan malamai to manyan malaman su ne ake tarasawa Allah ya ji kansu da rahama وتامل في حال ابليس لما كانت الماده المهلكه كامنه في نفسه yace duba kuma al'amarin iblis wanda ya kasance wannan madda mai halakarwa wato dabi'a muguwa tana cikin ransa lam yamtafi ma'aha bima salafa min da'ati bai ci muriyan abin da ya ainihin gabata na da'a da yayi ba warada ila shakilatihi ya kuma kan asalin sa kuma huwa auladi ya koma kan abin da ya cancance shi wa kadhalika allazi atahu Allahu ayati fansalaka minha haka nan ma wannan da Allah ya bada labari afara'aita allazi atainahu ayatina fansalaka minha fa atba'ahu ash-shaytanu ko fa kana min al-ghawin wanda Allah ya bashi ayoyin Allah fansalaka minha sai ya kwabe jikin shi daga cikin ayoyin fa atba'ahu ash-shaytanu sai shaytan ma ya biyo bayan shi fa kana min al-ghawina ya zama daya daga cikin mabato mabarnata wa adrabuhu wa ashkaluhu da ire-iren shi da masu yanayi irin nashi wal mu'awwalu ala sara'iri wal maqasidi wan niyyati wal himami madogara game da mutane shine abinda ke cikin zukatansu da manufarsu da niyyarsu da abinda suke ainihin da himma akan shi fa hiya al iksiru allazi yaqlibu nuhasal a'mali zahaban shine al iksir wato iksir din nan wani ruwa ne da ana cewa wai shine ma'ul hayat ruwa wanda in ka sha zai reviving cells ɗinka karɗe a duniya da ana faɗan irin wannan abun abin nan da turanci suna ce mishi elixir e l i x i r kaman fasara ne kawai na wannan elixir to wannan shine ruwan da ke rayar da azurfa ta ayyuka ya maida ita kaman zinariya ko kuma ya canza ta ya maida ita mugunya wallahu wa billahi tawfiq kaji karatu kenan irin na malamai jama'a na gaskiya da gaskiya sai Ibn al-Qayyim amma abun bakin ciki a kasashen nan ba a ma dauki littafin sa matsayin wani madogara ba amma an siya sai dai a aje akan kanta zaka zaga duk garin nan da waya ka samu da cikin littafin Ibn al-Qayyim in ba irin nan ba jama'a in ba irin nan makarantar Darul Hadith Salafiyya ba ko a Kano ko a Sokoto ko a Kaduna inda ka zaga an fi ganewa da tafai na labarai tanqihul qawli da ire-iren shi labarai wanda ba su inganta ba tatsuniya amma da tafai wannan da suke dauke da tsantsar ilimi ilimi kuma irin na salaf to ba a kula da su ko dan ba a san su bane kuma malaman da suka iya su ne Allahu a'lam to mu dai nan insha Allah za a cigaba da karantar da ire-iren waɗannan ilimi matukar wannan makaranta tana rayi wanda muke fata Allah ya raya ta har ƙarshen duniya insha Allah wa man lahu lubbun wa aqlun wanda yake da hankali da ainihin wato fahimta ya'lamu qadra hadhihi almas'alati zai san muhimmancin wannan mas'ala wa shiddata hajatihi ilaiha da tsananin buƙatuwar shi zuwa ga wannan mas'ala wa intifa'ihi biha da amfanuwa da zai da wannan abu da aka tattauna wa yattali'u minha ala babin 'azimin min abwab ma'rifatillahi subhanahu wa hikmatihi fi khalqi kuma zama ya leka wani abu mai fadi daga cikin hikimar da yasa Allah ya halicci halittu da tsarin da Allah ya halicci halittu wa amrihi da umarnin Allah wa sawarihi da Allah yake bada sakamako wa iqabi da Allah yake ainihin uquba wa ahkamil muwazana da hukunce-hukuncen yadda ake gwara abubuwa wa isalil ladhati wal alami ila ruhi da yadda cutarwa ko dadi ke kaiwa zuwa ga zakata wal badani da jukkuna fil ma'ashi wal ma'at a wannan rayuwa da kuma bayan mutuwa kana son ganin ƙarin bayani ka kanta littafin shi kamar littafin ar-ruh na ainihin shi Ibn al-Qayyim nan da ainihin Miftar Darus Sa'ada ya ƙara bayanai sosai akan waɗannan dan Ibn al-Qayyim daga cikin malamai masu dabi'a maimaita abubuwan da suka faɗa a wurare daban-daban da shi da Imam an-Nawawi da Ibn da ainihin wato Malam Nasiruddin Albani suna daga cikin malamai da suka shahara cewa duk maganar da suka yi in suka koma wani waje ba sa takaitawa ko su ce a duba waje kaza sai sun ƙara juye ta yadda suka yi ta a can zaga yayi waɗannan maganganu a waɗannan wurare wa tafawutul maratibi fi zalika bi asbabin muqtadiyatin balikatin mimman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat da kuma yadda ake samun zarceceniya na martaban mutane wajen daraja da daukaka ko ainihin faduwa da tabewa ta hanyar sabubba masu kunta haka din wanda Allah da ya halicci zakatun shi ya tsara su Allah da ya halicci zakatun mutane ya halicci jukunan mutane shi ya tsara wasu sabubba da wasu dalilai wanda suke sa wani ya daukaka wani ya dankwafa wani ya girma wani ya kaskanci ina fata mun gane wannan da mu sake yin tsallake saboda waɗannan mun karanta irin su a cikin na littafin faslun da yace da kuma faslun da ya ƙara cewa sai mu ƙara tsallakawa faslun na gaba shi ma mu ƙara tsallake shi duk waɗannan mun karanta irin su a ciki zuwa faslun na gaba da yace wa fi hal bayanu as-sarihu bi anna makkata futihat anwa an ga wajen a cikin wannan ainihin wato a fatu makka akwai bayani karara game da cewa makka an ci ta ne da ƙarfi anwa the force shi wato garin makka ba sulhu akai aka shige shi ba an ci makka ne da ƙarfi kama zahaba ilaihi jumhur ahli ilm kama da daukacin malamai suka tafi zuwa ga wannan wala yu'rafu fi zalika khilafun illa an ash-shafi'i wa ahmada fi adi qawlihi ba a san wani sabani game da wannan mas'ala ba ta cewa maka fa da karfin tsiya aka ci ta da yaki sai ga maganar Shafi'i da Imam Ahmad a cikin daya daga cikin maganganun al-Imam Ahmad ibn Hanbal na'am sai ce wasiyaqul qissati awdahu shahidun liman ta'ammalahu yanayin kissan nan da aka kawo yana matsayin sheda mafi fitowa fili ga duk wanda ya kalle ta li qaulil jumhur cewa tana goyen bayan maganan malamai mafi yawa din ne cewa lalle da gaske ne maka an ci ta ne da karfi ولما استهجن ابو حامد الغزالي القول بانها فتحت صلحا حقق قول الشافعي بانها فتحت عنوه في وسطه وقال هذا مذهبه يتي يayin da kuma ya zama abu hamid al-ghazali ya ainihin wato bantaro magana game da cewa makka fa an bude ta ne a matsayin sulhu sai ya kawo maganar shafi'i wanda take nuna cewa an bude makka ta hanyar cinta da karfi ne yace wa hadha madhhabuhu yace wannan mazhabin shafi'i ne kamar yayin magana aka san abin da aka sani kenan qala ashabus sulh wadanda suka ce an ci makka ne ta hanyar sulhu ba an watan ba suka ce law futihat an watan da da karfi aka ci makka laqasamaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bainal ghanimina da manzon Allah ya raba garin makka ga wadanda suka zo yakin a matsayin ganima kama qassama khaybar kamar yanda ya raba musu gurki a Khaibara da gidaje da filaye wa kama qassama sa'iral ganaimi min al-manqulat kamar yanda kuma ya dinga raba sauran ganimomi waɗanda ake iya transporting din su kamar misali kayan yaki da dawakai da abinci da makamantan su fa kana yukhmisuha wa yaqsimuha da zai kasance yana ainihin cire khumusi ɗaya bisa biyar wanda ake cirewa ainihin wanda ba su cin sadaka daga cikin ainihin mutanen gidan shi wa yaqsimuha ya raba sauran wa qalu wadanda suka ce ai sulhi ne ba anwa bane suka ce walima walamasta amana abu sufyana li ahli makkata lamma aslama kuma da bai baiwa abu sufyana cewa ya bashi amincin mutanen makka ba fa ammanahu ya amintar da su cewa duk wanda ya shiga abu sufyana ya tsira ba kana haza aqdu sulhin ma'ahu wannan ya zama kaman kulla wani sabon sulhu ne da su wa qalu suka ce walau futihat anwatan da da karfin tsiya ne lamalakal ghanimuna riba'aha wa duraha da waɗannan mayaka da suka shigo sun mallake anguwanni da gidaje wa kanu ahqqa biha da sun zama sun ficancanta da makka wa ahliha su zama sune mazuwa makka waja min ahliha fiye da mutanen makka ko wajaza ikhrajuhum minha da kuma ya halasta a fitar da asalin mutanen makka quraishawa a kore su daga garin حيث لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم يا ايدي ذو منزل الله بي ايرن wannan hukuncin ba bal lam yurda al muhajirin durahum allati ukhriju minha hasalima bi mayawwa da mutanen da suka yi hijira suka koma madina gidajen su wadanda aka kore su ba wahiya bi aidil ladina akhrajuhum gidajen suka tabbata a hannun wadanda suka kore su wa aqarrahum ala bai'id duri ya kuma ainihin tabbatar da su akan saida gidajen mutane da suka mallake bayan mutanen sun tafi Madina wa shira'iha ko su sayi gidajen wa ijaratiha ko su bayar da ainihin hayanta wasu kunaha ko su bada aro a zauna ba walintifa'i biha da kuma amfanuwa da gidajen ba wa hadha munatin li ahkami futuhi al'anwa suka ce wannan ya saba da hukuncen hukuncen garuwan da aka ci ta hanyar cin su da karfin tsiya bai da rayuwa an ci gari da karfin tsiya kyale mutanen garin gidajen su da har gidajen wasu ma da suka kwace wadanda aka kura da garin a hana su gidajen su sannan mutanen garin su mallaki komai da gidaje da gonaki da bishiyoyi da komai ba a kwace musu komai ba ba a kama bayi ba wannan ya saba hukuncen hukuncen garuwan da aka ci da karfin tsiya in ji wanda suka ce an ci maka ba da karfi bane da sulhu ne wa kad saraha bi idafati duri ila ahliha kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito karara na'am ya bayyana danganta waɗannan gidaje zuwa ga masu su fa qala man dakhala dara abi sufyana kaga sai idafan gidan zuwa ga abu sufyana shi a lokacin gidan yana matsayin gidan abu sufyana wa man dakhala darahu haka yake kuma wanda ya shiga gidan abu sufyana fa huwa aminu man dakhala darahu wanda ya shiga gidan kan kanshi fa huwa aminu har yanzu yana danganta gidajen zuwa ga mutanen وقال تكاد راي wanda suka ce sulhi ko وقال اربابنا الوتي wanda kuma suka ce an ci makka ne da karfi suka ce lauka na kad salahu da a ce sulhu ya da su lam yakul li amanihil muqayyad bi dukhuli kulli wahidin daru da ba zai kayyada cewa sai mutun ya shiga gidan shi ba wa iglaqihi babahu kuma sai ya kulle gida ba wa ilqaihi salahu fa'idatan da kuma babu fa'ida game da cewa sai mutun ya yi da makami da gaske sulhu ya da su kawai za a basu cigaba da yawon su ne ba za a ce sai mutun ya buya ko ya janye makamin shi daga musulmai ba walam yuqatiluhum Khalid ibn al-Walid hatta qatala minhum jama'a kuma da Khalid ibn al-Walid bai yaki wasu daga cikin su wanda suka nashi shigowa ta inda ya kamata ya shigo ba har ya kashe wasu daga cikin su walam yunkira alaihi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai Khalid dan Walid inkarin cewa ya za a yi mun yi sulhu da mutane kuma ka auka musu da makami ba walama qatala Maqis ibn Subaba wa Abdullah ibn Khatal wa man dhukira ma'ahuma kuma da ba a kashe waɗannan mutanen ba Maqis dan Subaba da Abdullah dan Khatal waɗannan da aka ambata su da mutanen su cewa duk inda aka gansa kashe su fa inna aqada sulhi law kana qad waqa wannan kullu sulhu da gaske ne ya faru lastasna fiha ulai qatan to da sai yayi istisna yace to mun yi sulhu da ku amma banda suwa ne wala naqala wala nuqila hadha wa hadha kuma da sai an hakaito mana wannan labarin walau futiha sulhan masu wannan fatawa suka ce da an bude ta a matsayin sulhu lam yuqatilhu da bai yake su ba wa kad qala bayan ya ce kuwa fa in ahadun tarakhasa bi qitali rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da yake bayani a ainihin wato hajjin bankwana ko yace idan wani ya nemi ya samu hanya da zai halasta wa kanshi yakan makka da cewa ai annabi ma ya taba yakan makka faqulu ku ci mishi inna allaha azina li rasulihi wa lam ya'zallaku Allah ne ba manzon shi izini Allah ne kuma ya ba Allah bai baku izini ba to kaga sai yace bi qitali rasulillahi a wajen amsa da za a bashi bai ce ku ce musu annabi bai yake ba sai yace Allah ne ya bashi izini ashe ya yake su din kenan na ba ta mun fahimci wannan wa ma'lumun anna hadha al-idna al-mukhtassa bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama inma huwa al-idhn fil qital la fi sulh abinda yake sananne shine wannan iznin da annabi ya ce an yi masa wanda yake bance shi daga cikin kususiyar sa to izini ne na yaƙe su ba izini ne na yin sulhu ba fa innal idhna fi sulh am izini game da yin sulhi ya shafi kowa ba kususiya bace wa aidan har ila yau fa law kana fatuha sulhan lam yaqul inna allaha qad ahallaha lahu sa'atan min nahar da da gaske ne cewa sulhu akai da manzo Allah bai faɗi cewa Allah ya halasta mishi garin Makka wata awa daga cikin wuni ba fa innaha qad futihat sulhan fa inna idha futihat sulhan kanat baqiyatan ala hurmatiha inda da sulhu aka bude ta zai zama tana nan tabbaci a cikin wannan alfarma ba a yanka alfarma ba koda ta minti guda walam yakhruj bis sulhi anil hurma domin sulhu baya fita da ita daga haramci daga alfarma wa qad akhbara bi annaha fi tilka sa'ati lam takun haraman manzo Allah kuma ya ba da labarin cewa daidai wannan awas din da aka yi na shigowa Makka to a daidai lokacin bata zama ta da wata alfarma ba an kito na alfarmar da izinin Allah da ya ba da alfarma wa annaha banin qada'i sa'atil harbi 'adat ila hurmati al-ula sannan bayan wucewar lokacin wannan fada sai ta dawo cikin haramcinta wa aidan har ila yau fa innaha law futihat sulhan lam ya'ba jayshuh khiyalatuhum ورجالتهم ميمنة وميسرة wa ma'ahum silah da a ce ainihin wato a an bude makka ne ta hanyar sulhu da sojojin musulmi basu sha wahalan araba su a ce ga na doki ga na kafa ga na dama ga na hagu wa ma'ahum silah dukkan suna dauke da makamai ba wa qala li abi hurayra wa manzo Allah ya ce wa abu hurayra ihtab li bil ansar je ka mun shela ka kira mun mutanen madina fa hatafa bihim sayyidina abu hurayra ya je kira su faja'u suka taho fa aqafu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka kewaye manzon Allah fa qala sai ya ce da su atarauna ila aubashi quraishin wa atba'ihim yanzu nan kuna kallon yanda quraishawa suka tara aubashi tarkacen su wa atba'ihim da mabiyansu daga cikin mawali summa qala bi yadayhi ihdahuma ala al-ukhra sannan yayi da hannayen shi haka yace ahsuduhum hasadan ku tattaro mun su gaba daya hatta tuwafuni ala safa ku zo ku tarar da ni a safa lokacin da mutanen makka suka buya a gidajen su sai kowa ya fito da kayan shi ya are cewa an zo neman gani ba dai ga gani mana sannan kuma ya ajab mai gadan gidan shi ko wani bararren bawan shi a fara kashe shi ya buya sai annabi ce aje a tattaro mushi duka waɗannan mutanen da duka waɗannan kayan a zo a tara musu a guri guda a safa hatta qala abu sufyana har abu sufyana yake cewa ya rasulullah ya manzon Allah ubihat khadra'u quraish yau dai an halatta gaba ɗaya alfarmar quraishawa la quraisha ba'da al-yawm quraishawa sun karyewa ba sai da komai ban daga yau fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace man aglaqa babahu fa huwa aminu wanda ya kulle gidan shi ba ruwan mu da shi fa hadha mahalun an yakuna ma'asri wannan ba zai yiwu a ce sulhu ne kuma ake yi akai wannan ba fa in kana qad taqaddama sulhun wa kalla fa innahu yantaqidu biduni hadha yace in ma dai da gaske ne an yi sulhu wanda ba haka bane to da yin wannan abun gaba daya ya kare sulhu ga karatu fa ya kai karatu wannan gaba ce mai tsawo mai dauke da fa'idoji na ilimi sosai insha Allah wanda zamu bi ta a hankali mu karanta mu ji abin da ke ciki mu ga abubuwan da zamu karu da su insha Allah amma kuma lokaci yayi da haka zamu saurara anan idan mun zo Allah ya kai mu karatu na gaba sai mu tashi a wannan shafi na 379 sai kowa ya je ya fara nazarta waɗannan karatuka ya ƙara ganin abubuwan da suke ciki kafin mu zo mu karanta insha Allah Allah ya kai mu mako mai zuwa da wannan magana nake cewa zamu dakata anan insha Allah abinda muka faɗa daidai ya Allah muna fatan ka ba mu ladan faɗa da dama aikata alkhairin da ke cikin shi ya Allah kurakuran da suka faru gare mu na tuntuban harshe da karancin ilimi da rashin fahimta Allah ka gafarta mana su Allah ka ba mu dama gyara su ya Allah muna ainihin addu'a ta musamman ga wannan ƙasa ta mun Najeriya Allah ka kawo mana dauki ya Allah ka canza mana wannan yanayi na wannan ƙasa da abin da ya fi alkhairi Allah ka dakatar da waɗannan bala'o'i da ka jarabce mu da su na tashin bama bamai da sace mutane da kashe-kashe da sace-sace Allah ka canza mana zuwa abin da yake mafi alkhairi ya Allah idan zunuban mu ne suka sa kake mana waɗannan abubuwa ya Allah mun tuba ka yafe mana Allah ka ji kan malam Albani Muhammadu al-Awwal Adam Allah ka sa ya huta da rahama Allah ka karbi shahadarsa Allah ka ɗaukaka shi cikin waɗanda kake ɗaukawa daga cikin rayayyun bayinka da suka yi shahada da shi da Abdullahi ɗansa da matarsa Umma Abdul Barri muna roƙon Allah ya kashe mu akan musulunci Allah ya ɗauka musulunci don kuma kafirci Allah ya sa mu cika da imani na faɗin wannan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi